ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما يهك يؤوى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكي سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي ونغلقا دكينج كينج رنبوشي a wannan yammaci na talata yau 23 ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1437, wanda kuma yake daidai da 28 ga watan 6 miladiya ta 2016, a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma, da kuma muna cikin tafsir suratul kafi wanda muka kwana akan aya ta 103. Gabanin mu shiga karatu kamar yadda muka saba, mukan ansa wasu daga cikin tambayoyin. Akwai wanda yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi, yake cewa a karatun baya na ambata cewa akwai wata koyayyar aqida da ake fakewa da ita a ƙarƙashin kissar Zulkarnain, da dai alkawarin cewa zan ambata kuma ban ambata ba. To, ban san na faɗa haka ba. Abinda muka san, na san na yi magana shine maganar Khadir alayhi salam, cewa akwai wata koyayyar aqida a ƙarƙashin kissarsa, wanda kuma mun yi bayaninta. Ta ce aqidar batiniya ko kuma aqidar haƙiƙa, cewa akwai wani abu sunan shi haƙiƙa wanda yake ya sha bamban da shari'a, da a zahirinsa ba ya da kyau amma kuma abu ne mai kyau, da muka ce wannan wata dama ce da wasu suka yi amfani da ita wajen su halatta wa kansu abinda Allah Ta'ala ya haramta musu, su nuna cewa su ba su ƙarƙashin shari'ar da Allah Ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da ita, wanda muka yi dogon bayani a kanta. Amma Zulkarnaini, abubuwan da muka ambata su ne dama abinda muka yi ne za mu ambata a kansa. Sai kuma maganar ƙarin lokaci. To, wannan ƙarin lokaci ba ya da alaƙa da, saboda yana da alaƙa, karatu yana da alaƙa da kafafun watsa labarai da ake sawa, wanda kuma a ƙa'ida ba a wuce awa ɗaya minti 55. Saboda haka muna tafiya ne bisa wannan tsarin, ba mu da ikon da zai samu ƙara wani lokaci akan abin da shi yake buƙata. Sai wanda shi kuma yake tambaya game da hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama, da ya ce man ba'a daran thumma lam yaj'al samanaha fi mithliha lam yubarak lahu fiha, wanda ya sayar da gida sannan kuma bai sanya kuɗin gidan ba a cikin wani abu kwatankwacinta, to ba za a masa albarka a cikin wannan dukiyar ba. Shi ne yake tambaya cewa ya ingancin hadisin, ko kuma a meye ma'anar hadisin. Hadisin hasan ne, wasu malamai sun hassana shi, Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin silsila al-hadith as-sahiha da wasu littattafansa ya hassana hadisin. Hadisin yana cikin littafin al-Mukhtara na Ad-Diya'ul Maqdisi, akwai shi a cikin sunan binnan Musnad na Abi Dawud at-Tayalisi, hadisin Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Kuma abinda yake nufi ba wai yana nufin in kana da gida ko kana da gona ko kana da fili haramun ne ka sayar ba. Babu wani malami a tarihin musulunci da ya taɓa faɗar haka. Ba wani malami da ya taɓa cewa mutumin da ya mallaki gida haramun ne ya sayar, ko mutumin da ya mallaki gona haramun ne ya sayar, ko kuma ya mallaki fili haramun ne ya sayar. Babu wani malamin da ya taɓa faɗar haka. Saboda haka kaga ashe ba yadda za a yi a ce an fahimci wannan ma'anar daga ƙarƙashin wannan hadisi. Abinda malamai suka faɗa dangane da wannan hadisi shine mutumin da yake zaune a gidansa yana da buƙatar gidansa, to kada kawai haka nan ya tashi ya je ya sayar da karshe kuma ya zo yana bin gidajen haya ko yana neman wani ya ara masa gidansa ya cutar kuma ya cutu to kaga wannan babu albarka cikin sayar da gidan anan ka sai kana cikin rufin asirinka ka sayar da gidanka kuma ka zo kana neman ka kama na haya ko kuma a wani ya dan baka aro ka zauna a ciki babu nufin asiri a ciki babu albarka a cikin wannan to wasu malami sun ce abinda ake maganar kenan ko kuma ka sayar da gidanka wanda gida wani abu ne mai muhimmanci a rayuwar mutum kwarai da gaske a yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa a matsayin sa'ada ta dan adam wato jin dadi ko arziki na dan adam a rayuwa ya samu gida mai yalwa albaitul wasi to mutumin da yake da gidansa kawai haka nan ya je sayar da gidansa ya zo ya shiga wani abu daban da dukiyar wanda darajar abinda zai yi da dukiyar bata kai mallakar gidan ba to kaga wannan ya zamana ya sayar da gida ya yi wani abu wanda yake mara albarka ko wanda albarkarsa bata kai ta gidan ba da kuɗin wannan shi ne abinda malamai suka faɗa dangane da hadisin akwai abinda Qahawi ya kawo a cikin littafinsa Mushkil al-Athar lokacin da ya kawo hadisin ya kawo maganar Ibn Uyayna da yake maganar cewa ita ƙasa tun lokacin da Allah ta'ala ya halicce ta ya ce ya yi albarka a cikinta wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha ya sanya albarka a cikin ƙasa duk wani abin da muke ci ko muke sha daga ƙasa muke samu shi arzikin ƙasa albarkatun ƙasa gashi nan da yawa wanda kan shi ne ɗan adam yake rayuwa har ya yi arziki to duk wani abin da za ka yi mu'amala da shi albarkarsa ba ta kai ta ƙasa ba to shi ne abin da wasu malamai suka ce hadisin yana nufi duk wani abu in dai ƙasarka za ka sayar ka yi wani abu to duk abin da za ka yi daga kuɗin ba zai kai a ce gonarka ce kake da kake noma kana samun abin da za ka ci ka ciyar da iyalanka da su ba to wannan shine abin da hadisin yake nufi sai wani shi kuma da ya rubuto yake tambayar cewa matarsa tana da juna biyu ba ta da lafiya ta je likita ya rubuta mata magani to saboda kiyaye wannan magani da duk ta rubuta mata ya samu ba ta iya yin azumi ba to sai daga baya kuma bayan ta gama shan magani ta ci gaba da azumi to wancan da ta sha yaya za ta yi wajen rama shi za ta yi ko ciyarwa za ta yi a madadinsa idan ya zama na rashin lafiya ne ya sa ta ajiye azumin ko da tana da ciki mai ciki takan yi rashin lafiya don da yanzu gashi ta ci gaba da azuminta duk da cewa akwai cikin saboda haka rashin lafiya ne ya sa ta ajiye azumi to duk wanda rashin lafiya ce ta sa ya ajiye azumi wannan zai rama ne ba wai zai ciyar ba ne yana ƙarƙashin faɗar Allah ta'ala ومن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وانا duk bashi da lafiya ko a halin tafiya yake ya aje azumi to Allah ya ce rama a wasu kwanakin daban saboda haka ita rama za ta yi ba ciyarwa za ta yi ba sai kuma wanda yake abin nan yake tambayar cewa mace ce take tambayar cewa mijinta baya damuwa da batun tarbiyyar ƴaƴansa hatta kuɗin makaranta ma baya biya musu to kuma gashi ana ta hayayyafa shine take cewa shin za ta iya amfani da maganin wato saisaita abin nan haihuwa wato tsarin iyali ya halatta ta yi da misali shi amfani da maganin tsarin iyali ba a hana ba musulunci bai hana amfani da maganin tsarin iyali ba abinda aka hana wato dakatar da iyali gaba ɗaya ce mace ta je ta sha wani abin da gaba ɗaya za ta daina haihuwa ko a cire mata mahaifa ko namiji ya je a cire masa abin da shi ne yake taimakawa yana haihuwa saboda kawai shi ba ya son ƴaƴa ya wadatu da abin da yake da shi ko biyu ko uku ga haka zai datse batun haihuwar gaba ɗaya wannan shi ne musulunci ya haramta amma don samun tazara tsakanin haihuwa da haihuwa musulunci bai hana wannan ba bai hana a samar da tazara tsakanin yaro da yaro ba don haka ko da ma a ce mai kulan ne wato yana kula da iyalin nasa ko saboda ma abin da ya shafi kiwon lafiyarsu da ita lafiyar uwa ɗin don an samu wannan tazara lokacin haihuwa wannan ba shi ba laifi a cikin sa to ballanta na kuma an samu wani abu na sakaci da rashin kula da yaya sai kuma wanda shi kuma tambaya yake game da cewa aka yi hudubar juma'a ana iya yin hudubar juma'a karfe 12 wato kafin zawali sannan ita sallar ayi ta 12 da rabi yaya wannan sallar malamai sun yi sabani dangane da lokacin sallah mafiya yawancin malamai al-jumhur sun tafi akan cewa lokacin sallar juma'a shine lokacin zawali lokacin sallah azhar yayin da rana ta yi zawali kamar inda yazo cikin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam yusalli al-jum'a hina tamilu ash-shams shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallata juma'a lokacin da rana ta karkace shi lokacin da ta yi zawali haka nan hadisin Salama ibn al-Akwa da Muslim ya rawaito yake cewa kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jum'a idha zalat ash-shams thumma nansarifu natatabba'u adh-dhilla wa natatabba'u al-fay' mun kasance muna sallar juma'a lokacin da rana ta gushe daga tsakiya wato lokacin da ta yi zawali sannan mu dawo wajen komawa gida muna kokarin mu samu inuwar da zamu bi saboda garjin rana da zafin ta wannan shine ra'ayin mafiya yawancin malamai akwai hadisin da aka rawaito na cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar da Umar suna yin sallah kafin zawali wannan bai inganta zuwa gare su ba akwai cikin mazhabar Ahmad ibn Hanbal mara'ayin ruwaya daga Ahmad ibn Hanbal wanda shine mu'tamad a gurin su kansu Hanabila din cewa ya halatta ayi ta qabla zawal to ya halatta ayi sallar juma'a kafin zawali suna hujja da hadisin Jabir ibn Abdullah kuma hadisin Salama ibn al-Akwa wanda a ciki suke bayyana cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah sannan kuma sun koma har sun abin nan hadisin Jabir da yake cewa summa nan sarifu wa nurihu jibalana hina tazulu ash-shams mu gama sallah ko mutafikiwan abin nan mutafikiwan raquba mu lokacin da rana ta yi zawali wato sun yi sallar kafin zawali suka je suka fita da raquban su kuma kiwo yayin da ta yi zawali ko kuma hadisin Salama ibn al-Akwa da yake cewa mukan gama sallar juma'a nujammi'u ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa laysa hunaka dhillun nastadhillu bihi ya zamana babu wata inuwa wato duk laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi katanga ko garu ko abinnan babu inuwa kaga kenan inda da zawali to za a samu dhillun zawali za a samu inuwa ta zawali to suka yi hujja da wannan wanda jumhur suna ganin wannan hadisi ana fassara su da ma'anar gaggauta ita sallar juma'a din ake nufi ma'ana da farkon zawali an yi an gama shi yasa har za su zo su samu babu wata inuwa da za su iya bi su shiga cikin ta wannan shine sabanin da malamai suka yi ada ba mafi jumhur mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa sallar juma'a ana yin ta lokacin da rana ta yi zawali illa iyaka dai ba a san a jinkirta ta da yawa a yi ta kamar yadda hadisin Anas ko wani sai yake cewa ka gama sallar juma'a kuma mu je mu yi kailula wasu sun yi hujja da shi akan cewa tunda kailula ana yin ta kafin zawali ne ya nuna kenan kafin zawali suka yi sallah kuma suna nuna cewa yana nuna yadda aka gaggauta yin sallar juma'a din a farkon zawali ala ayi halin wannan da shine mafiya yawan aikin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shine yana yin sallar juma'a bayan zawali koda kuwa an samu a wasu ruwayoyi sun nuna yayi kafin zawali to wannan ba su da yawan da za su iya danne ruwayoyin da suka nuna bayan zawali ne saboda haka koda a wasu lokuta ko wani dalili ya sa an yi kafin zawali to ba shi yake nuna kuma ya zamana shine constantly ake yi kafin zawalin ba sai ya zamana an yi mafiya yawan lokuta da ake sallar shine bayan zawali kamar yadda haka ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda shi yafi yawa na abin nan sannan wasu da suka fahimci kafin zawali din wasu suka dauka an ci kafin zawali ana nufin da sassafe saboda haka wani sai karfe 9 ya sallar juma'a karfe 10 ya sallar juma'a wai shi an ce kafin zawali ba ana nufin abin nan ba ana nufin lokacin walaha ba wannan lokacin da kai lokacin walaha ne kafin zawali an kusanci zawalin amma lokacin zawali bai yi ba abin zai da wanda mai tambayar Shafi misali Shafi kaga zawali ya kusa amma zawalin bai yi ba so in ma wani yayi fahimtar abinda malamai suka faɗa na kafin zawali ba suna nufin da walaha ba karfe 9 a ce an yi sallar juma'a wannan ban taba ganin wani malami ya taba faɗar haka ba ba wani malami da ya taba faɗar haka a duniya cewa ai sallar juma'a da walaha wannan ba haka yake ba to sai wanda sai kuma yake cewa ai faɗakarwa game da lokutan sallar la'asar da isha'i da yawa akan samu rashin kula da lokacin sallar la'asar yawa daga cikin masallatanmu sun dauka lokacin sallar la'asar shine karfe 4 wasu kuma suka dauka 3:30 wanda lokacin sallar la'asar wani lokaci yakan iya kasancewa 3:30 wani lokaci 4 saura kwata wani lokaci 4 wani lokaci har 4 ma da yan mintuna ana samu har 4 da minti 3 minti 5 haka so ba daidai bane ayi kiran sallah kafin lokaci akwai wadanda naga sun yi kira sallah kafin lokacin ta yi da wajen minti 15 na talasar sun yi 4 saura kwata saboda wai kullun su haka suke kowane lokaci da sanyi da zafi da rama da damuna da kawai sun 4 saura kwata kawai ya zama wani fixed time ne baya canzawa nace ya haka suka ya ce mun nace ai lokaci bai ba sai ya ce mun a ai ba za su tayar ba sai lokacin yayi to kaga wannan shi fahimtar sa ana iya yin kiran sallah kafin lokaci na sallar la'asar wanda ita kuma sallah ba a kiran ta kafin lokacin ta in ba sallah asuba ba ita ce take da kiran sallah guda biyu ɗaya ake yin shi kafin lokacin ta ɗayan kuma bayan lokacin ta shi ma ba tazara ake da shi ba shi ma ba zai wuce minti 15 ba ba wai tsakar dare a tashi ayi ba to in banda sallar asuba ita ma saboda mutane suna bacci ya kamata a tayar da su su shirya sauran salloli duka sai lokaci yayi ake kiran sallah ba a kiran sallah kafin lokaci a ce ai ba za mu tayar ba sai lokaci yayi wannan kuskure ne kiran sallah da kai ya zama a wofi aka yi shi kenan baya da ma'ana kuma lokacin da liman yake cewa hayya ala salah yana gaya wa mutane cewa lokacin ta yayi ne shi yasa shi kiran sallah ake cewa ma'anarsa al'ilam bi dukhuli waqti salah shine sanar da mutane lokacin sallah ya shiga to ya za a yi ka zo kana sanar da mutane cewa lokacin sallah ya shiga alhalin bai shiga din ba kaga ƙarya kake kenan bai shiga ba amma ka ce wa mutane lokacin sallah hayya ala salah ku zo mu yi sallah bayan kuma lokacin ta bai yi ba sannan kakkamanta ba dukkan masu kiran jinkiran sallah ne suke da ikon zuwa masallaci ba akwai waɗanda ba ma dole bane su zo masallaci kamar mata a gida akwai wacce da ta ji an yi kiran sallah saboda himma da kwazo da kokari za ta bar duk abin da take kawai ta yi alwala ta kama sallah to ta ji ka yi kiran sallah alhalin kuma lokaci bai yi ba ita kuma a zatanta cewa ai lokaci ya yi tunda sai lokaci ya ake kira sallah saboda haka ta tashi ta yi alwala ta yi sallah karfe 4 saura kwata alhalin lokacin sallar la'asar din zai shiga karfe 4 da kwata karfe 4 ne ko karfe 4 da yan mintuna kaga ka cuce ta domin ta yi sallah ba a lokacin ta ba ba ta da sallah mutum ko kabbara harama yayi ba a lokacin sallah ba wato yana yin kabbara harama bayan ya gama kabbara harama kuma lokacin ya shiga ba ya da wannan sallar saboda kabbara harama ita rukuni ne daga cikin sallah bata auku ba a cikin lokacin da aka ce yayi ta saboda ka yayi kabbara harama ba a cikin lokacin sallar ba don haka sallar in yayi gaba ɗaya in raka'o'in duka hudu yayi su a cikin lokaci ba shi da sallah to kaga ashe dole a rika kula da lokacin sallah haka nan ita ma isha'i ana gaggauta ta isha'i tsakanin magriba da isha'i akalla a samu minti 40 abin da yake awa ɗaya amma sai ga wasu daga an yi sallar magriba minti 20 an tashi a yi sallar isha'i saboda haka a lokacin shafaki bai gama bacewa ba kawai an tashi wai saboda wai an ce da su ita magariba bai kadare ma tu sallah gwargwadon sallar iya san da za ka kama kawai ka lokacin ta ya abin da na ana magana mukhtarin ta ne saboda haka shi ma wannan kuskure ne akalla a samu minti 40 zuwa awa 1 tsakanin maghrib da isha'i amma wannan gaggawar wai saboda mutane zai su kwanta kawai daga an yi an gama sallar magriba shikenan sai ga cewa minti 20 25 an tashi an yi isha'i wannan ma kuskure ne ya kamata limamai da ladanai a kula da wannan daga zamu bar tabbayin haka nan sai kuma gobe insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
الله تعالى يقول قل كتشي دسو هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا شم باك لابار وأن دسك في قوة أسار أيك الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا سنة وأن أيك سيباتي تن أنا رأي والدنيا كويباتي تن أنا رأي والدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أما سنة سمان جوا سنة كوتة أيكي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وأن سنة وأن سك كافر جوا آية أبن جنس ولقائه ده دوادشي فحبطت أعمالهم سيأيكا سك روشي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بازام سيام مسلميزاني على نقوب كياما با ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا waɗannan sakamakon su shine ita ce jahannama saboda abin da suka yi na kafirci wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka riki ayoyi na da manzanni na huzwan abin isgili ajiya mun yi bayanin farkon ayar da ma'anar da take kunshe da ita mun tsaya inda muke batun maganar da magabata suka yi dangane da tantance suwane ne al-akhsarina a'mala suwane ne suka fi kowa asara dangane da ayyukan su mun ji maganar Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna wanda yake aka tambaye shi cewa khawarij ake nufi da al-akhsarina a'mala yace a yahuda da nasara ake nufi su yahudawa saboda sun ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su kuma nasara sun kafircewa aljanna ma'ana sun yi wani mummunan tawili game da aljanna suka ce la ta'ama fiha wala sharab ba abinci ciki babu abin sha yace amma su alharuriya khawarijawa yace waɗannan suna shiga karkashin fadar Allah allazina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard don haka yake kiran su da suna fasikai fa ma a bangare guda kuma mun samu cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma ɗaya daga cikin al-mubashirin bil janna shi kuma ya fassara al-akhsarina a'malan wanda suka fi kowa asara cikin ayyukan su da cewa ana nufin al-haruriya sune khawarijawa abd ibn humayd ya ruwaito mana daga abi tufail yake cewa ibnul kawwa abdullahi ibnul kawwa al-yashkuri ya tashi ya tsaya gaban sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye shi yace ya amiral mu'minin allazina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ka bani fassarar wannan ayar wadanda aikin su ya bace ko ya baci a nan duniya a rayuwar duniya alhalin suna zaton cewa suna kyautata aiki imamu abin nan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yace minhum ahlu harura daga cikin wadannan akwai mutanen harura mun ce harura wani dan gari ne da khawarijawa suka yi sansani a ciki bayan sun yi wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu tawaye sun koma suna kafirta sayyidina Ali da mutanansa suna kafirta Muawiya da mutanansa ba wanda suka kyale in banda wanda yake cikin su to sai suka tare a wani gari ana kira shi harura kafin a shiga garin kufa to wanda duk yake tare da su sai ake ce masa al-haruri wato dan wannan gurin ana jingina sa zuwa ga wannan gurin to shi yasa su kuma sai ake ce musu al-haruriya da haka duk inda kaji kalmar al-haruriya ana nufin al-khawarij shi yasa matar da tazo ta tambayi dan Aisha radiyallahu ta'ala anha yake cewa wai me yasa ne mace take rama azumi wato mace da take al'ada aka ce ta rama azumi amma ba za ta rama sallah ba shine sai Aisha radiyallahu ta'ala anha tace da ita ahururiyatin anti ke ba khawarij ya ce domin su khawarij su suka shahara a wancan lokaci da bijirewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dabba su ma santa ba saboda haka su a fahimtar su alqur'ani kadai ya ishi mutun ya iya bautar Allah da shi kuma ta ina ne ma za su samu hadisan da za su bauta Allah da shi tunda sun kafirta duk sahabban hadisan nan ba za a same su ba ta hannun sahabbai in ma wani wanda ba sahabi bane zai gaya maka hadisi a lokacin sai ya danganta shi da sahabi to kuma ya ce sahabin kafiri ne kaga ba ya da kuma wani hadisin da zai karba tunda zai karbi hadisi ne daga wajen kafiri saboda haka sai ya kasance kawai karatun qur'ani suka sa a gaba suna ganin cewa komai zaka iya fahimta sa karkashin alqur'ani kawai ba sai ka nemi sanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine take tambaye shine da tayi mata wannan tambayar sai ta ce ahururiyatun anti ke ma ba khawarij ya ce ke ma ir harura uce yace to mu a zamanin manzon Allah haka muke mata aka umarce su da su rama azumi amma ba umarce su da su rama sallah ba dan sun bari suna al'ada to shine wannan ibnul kawwa mai yi wa sayyidina Ali wannan tambaya wanda yake tambaye shi game da wannan aya sunan shi Abdullahi ibnul kawwa al-yashkuri wato yana tare da sayyidina Ali a farko yana cikin tawagar sayyidina Ali lokacin da aka samu rashin fahimta tsakanin sayyidina Ali da mutanen Sham da Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da jama'arsa to shi ibnul kawwa yana tare da sayyidina Ali har sai lokacin da aka ce a tsaya ayi hukunci da alqur'ani ayi sulhu a dakatar da tsagai a tsagaita wuta a dakatar da zubar da jini da kashe-kashe a lokacin wasu suka yi wa sayyidina Ali tawaye cewa yaya za a yi sayyidina Ali ya yarda cewa akwai wasu mutane da za su iya zama su yanke hukunci akan wani abu ba Allah ba don haka sayyidina Ali da ya yarda da wannan ya kafirta kuma wanda dai ya ci gaba da zama da shi ya kafirta suka yi tawaye suka fita suka kaurace wa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu to shi wannan mai tambayar ibnul kawwa yana daga cikin waɗanda suka kaurace wa sayyidina Ali da yana cikin mafiya lazimtar sayyidina Ali yana cikin ɗan gaba-gaba kuma kawai sai tawaye sai kuma ya kaurace ya shiga cikin ɗan tawaye suka koma cikin waɗanda suke kafirta sayyidina Ali da jama'arsa a lokacin da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya aika Abdullahi dan Abbas ya zauna da su ya tattauna da su yayi muqabala da su yayi munazara da su suka faɗi hujjojin su ya kada su a cikin hujjoji aka samu wajen mutum dubu hudu suka ce sun bar wannan aqidar suka tuba dan daman can jahilci ne yasa suka shige ta wato su khawarij na farko abinda ya jawo su zuwa ga wannan aqida jahilci ne tsabar rashin sanin a ilimi ba ilimi saboda haka suna ganin kamar abinda suke kai shine tsantsar addini mutane sun kin addini to saboda haka da ya zauna ya tattauna da su ya nuna musu hujjoji da yawa daga cikin su sai suka yi ruju'i suka komo ga barin wannan aqida to shi ibnul kawwa yana daga cikin wanda basu dawo din ba a lokacin sai ya zama da shine limamin su akwai wanda ake kira Abdullah ibn Rasib Abdullah ibn Wahab al-Rasibi ya zamana shine shugaban su shine amir shi kuma ibn al-Kawwa aka ce shine liman don haka shi yake jan sauran sallah kuma sannan aka ce shine aka nada wanda zai iya zuwa ya tsaya gaban sayyidina Ali yayin munazara da shi wato ya je ya tattauna da sayyidina Ali ya muqabala da shi ya kada shi to shine akwai a cikin al-akhbarut tiwal na Abu Musa al-Madini ya kawo kissar munazarar shi wannan Ibn al-Kawwa da sayyidina Ali wanda har cikin abinda sayyidina Ali yake tambayarsa cikin maganganun da yake masa bayan ya kawo masa ayoyi da hadisai da Annabi sallallahu alaihi wasallam daban-daban wanda suke nuna munin aqidarsa a cikin sai yake tambaye sai yace me muka kafirta yace saboda kun yarda ka yarda cewa wani ya zama mai yanke hukunci ba Allah ba yace to ai ba mutum ɗaya ne aka nada ba mutum biyu aka nada tunda an nada mutane guda biyu ne Abu Musa al-Ash'ari ta bangaren sayyidina Ali Amr ibn al-As ta bangaren Muawiya radiyallahu ta'ala anhu yace to ai mutum biyu ne aka nada yace ai duka kafirta yace to shi meye matsayin shi Abu Musa al-Ash'ari yace shi ma kafiri ne yace da shi to yaushe ne ya kafirta kafin ya je yayi hukuncin ko bayan yayi hukuncin ne ya kafirta yace a bayan yayi da yayi hukuncin nan ne ya kafirta yace to kenan da na aika shi musulmi na aika shi kenan daga baya ya kafirta to in na aika shi ni a matsayin musulmi ne shi kuma yaje yayi abin da yake kafirci ne ya akai kafirci sai zai shafe ni tunda ni ai ba kafiri na aika ba ni musulmi na aika tunda ka ce kafin yayi abin musulmi ne ni ko musulmi na aika yace yanzu da manzon Allah zai tura wani dan sakon ne yaje yayi kafirci shikenan sai abin ya dawo kan manzon Allah saboda shi aike shi to haka dai suka yi ta bugawa da shi a ƙarshe dai ya sake tuba ya dawo wa sayyidina Ali ya zauna tare da shi to shine yake tambayar sayyidina Ali su wane ne alladhina dalla sa'ihum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su waye masu wannan ake nufi da wannan aya to shine sayyidina Ali yake cewa da shi minhum ahlu harura daga cikin su akwai ahlu harura mutanen da suke zaune a harura wato khawarij a cikin jami'in Abdullah ibn Wahab ya tambayi sayyidina Ali game da wannan aya fa qala lahu irqi ilayya ukhbiruk ana cikin a sayyidina Ali yana kan minbari yana huduba sai ya tashi sai ya ce wa wannan ayar wa take nufi sai sayyidina Ali ya ce hawo kan minbari in gaya maka saboda haka yana hawo ta matakala ta ɗaya ta biyu kawai sai ya bi shi da sanda da duka yake cewa da shi anta wa ashabuka kai da jama'arka kai da jama'arka ku ne ku ake nufi da allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya saboda haka ya kasance yakan zo masallaci gurin da ake karantarwa ko ake ibada domin ya kawo wani tashwishi domin ya kawo wata hatsaniya saboda kafin ya tuba dan daga baya ya tuba ya kuma dawowa ya bi sayyidina Ali wanda a wajen yakar khawarij din ma aka kashe shi hay ila Abdu ibn Humayd ya fitar da ruwaya daga Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im yake cewa wani daga cikin Banu Audin ya ga yamin cewa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya tsaya yana huduba a Iraki yana huduba shi kuma yana sauraransa sai kawai wannan Ibn al-Kawwa sai ya tashi daga ƙarshen masallaci yace ya amirul mu'minin man al-akhsarin a'mala sai yace da shi anta wa ashabuka kai da mutananka a wata ruwaya da wasu malaman tafsiri suka kawo sayyidina Ali ya ce antum ahlu harura wa ahlu riya walladhina yuhbituna as-sani'ata bil minna waɗanda suke shiga ƙarƙashin wannan aya ku da ku mutanen harura da kuma waɗanda suke yin aiki da riya da kuma waɗanda in sun yi aikin kirki za su yi gori ci ai mun yi muku kaza ba su ne wanda suke ganin gashi sun yi aiki amma kuma aikin ba su san ya rushe ba to shine anan ash-Shatibi Abu Ishaq ash-Shatibi mai littafin al-i'tisam da al-muwafaqat cikin littafin sa al-i'tisam yake cewa ruwayar farko wacce muka karanta inda sayyidina Ali yake bashi ansa da cewa minhum ahlu harura, daga cikin waɗanda ayar ta kunsa akwai ahlu harura. To kaga wannan yana nuna cewa ayar tana da fadi, ta kunshi mutane da yawa, daga cikin su akwai ahlu harura, akwai su ma waɗannan sun shiga ciki. Yace walamma qala subhanahu fi wasfihim alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yayin da Allah ta'ala ya sifanta su yace su ne wanda aikin su ya lalace a nan rayuwa ta duniya. Fa wasafahum bid dalali ma adhan al ihtida, ya sifanta su da cewa batattu ne tare da suna zaton shiryayyu ne. Dalla ala annahum al mubtadi'un fi a'malihim umuman, malam ash-shatibi yace wannan ya nuna kenan ana nufin dukkan waɗanda suke bid'a a cikin ayyukan su gaba daya. Kanu min ahlil kitabi awla, sawa'un suna cikin ahlil kitabi ko ba sa cikin ahlil kitabi. Min haythu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu bid'atin dalala, dukkan bid'a bata ce. Kaga ta shiga cikin alladhina dhalla sa'yuhum, ta shiga cikin batan da Allah ta'ala ya ishara zuwa gare shi anan. To shine shatibi alaihi rahmatullahi ta'ala yake cewa tafsirin guda biyu da aka samu daga waɗannan manyan sahabban, tafsirin da Sa'ad ibn Abi Waqqas yayi na cewa ana nufin ahlul kitabi, ana nufin yahudu da nasara da ayar, da kuma tafsirin da sayyidina Ali yayi na cewa ana nufin harura ko ana nufin yan bid'a, yace tafsirin da za iya haduwa da wancan tafsirin da wannan tafsirin, yace bi annahu abin li annahum qad ittafaqu ala al-ibtida, domin dukkaninsu sun hadu kan yin bid'a. Yahudu da nasara sun hadu akan sanya bid'a a cikin addininsu, abubuwan da annabawansu basu zo musu da shi ba, sun mai da shi addini. Kaga sun shiga cikin waɗanda suke yin wani abu da suna addini alhalin aikin banza suke yi. Sannan shi ma dan bid'a cikin musulmi wanda ya riki wani abu da sansa addini ne, yana ta bautar Allah akan sa alhalin ba addini bane, ba da umarnin Allah da manzansa yake yi ba, shi ma ya shiga cikin alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, domin aikin sa yana yi ne aikin banza yake yi. Shi yasa yace wali za fassara sa'ad kufra an-nasara bi annahum ta'awwalu fil jannati ala ghairi ma hiya alayhi. Shi yasa Sa'ad ibn Abi Waqqas ya fassara wato kafircin nasara da cewa sun wato canza, sun bankara ma'anar aljanna bisa abinda ba ita shine ma'anarta ba, sun ce babu ci babu sha, ce wannan kuma tawili ne da ra'ayi. Shi kuma maganar Sa'ad ibn Abi Waqqas yake har ila yau ta nuna cewa bi annal kulli ayatin iqtadat wasfan min awsafil mubtadi'a fahum maqsuduna bima fiha min adh-dhamm wal khizy wa su'ul jazaa. Dukkan wata aya, maganar sayyidina Ali ta yi kamata a ce maganar sayyidina Ali ta nuna dukkan wata aya wacce ta kunshi wani sifa, wata sifa daga cikin sifofin yan bid'a, to wannan ayar ta shafe su, ta shafe su idan zargi ne, idan nadama ce, idan mummunan sakamako ne, to sun shiga cikin wannan ayar. imma bi umumi lafzi imma bi ma'ana alwasfi, ko dai lafazin ya kunshe su ko kuma sifar da aka ambata a cikin ayar sifa ce wacce take tare da su, suna da wannan sifa. Kamar yadda Qatada ibnu Da'amah as-Sadusi yake faɗa dangane da faɗar Allah ta'ala, innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah wa kadhalika najzi al-muftarin, ke cewa waɗanda suka riki dan maraki suna bauta masa, ce sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah, hushi da kaskanci daga ubangijinsu zai same su, to za su gamu da hushin Allah ta'ala da kaskanci ranar gobe kiyama. Qatada yake cewa dukkan wani dan bid'a yana karkashin fushin Allah da kaskanci, yana karkashin fushin Allah kuma zai gamu da kaskanci in bai tuba ba ranar gobe kiyama. Yace saboda Allah ta'ala a ƙarshen wannan ayar, bayan yayi maganar waɗanda suka dauki dan mariki suna bauta masa, bayan abinda Annabi Musa alaihi salam ya zo musu da shi na aqidiyyar tauhidi, Allah ta'ala da ya faɗi haka sai yace wa kadhalika najzil muftari, haka nan muke sakawa dukkan masu kirkire, masu kago wasu abubuwa da suna addini. Haka ƙarshen ayar ya nuna ba wai kawai waɗannan abin zai shafa ba, dukkan wani wanda zai ya kirkiro wani abu sabo da sunan addini ya ce a yi shi za a samu lada, to ya shiga cikin wannan aya. Al-Hafiz Ibn Kathir alaihi rahmatullah yake cewa ma'anar maganar Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an da yake bawa shi wannan Ibn Kawwa amsa yake cewa wannan aya tana nufin ahlu harura ko kuma ahlu harura suna cikin waɗanda wannan aya ta kunsa shine yace abinda yake nufi cewa na hadhihi alaya tashmalu alharuriyya kama tashmalu alyahud wan nasara wa ghayrihim kamar yadda ta kunshi yahud da nasara da wasun su to ta kunshi har ila yau waɗannan khawarijawa la annaha nazalat fi haula'i ala alkhusus ba wai tana nufin cewa ba wai sayyidina ali yana nufin cewa an samu khawarij ne ayat ta sauka tana magana akan su ba wala haula'i ko kuma a an samu saboda ayat ta sauka saboda tayi magana akan ahli kitabi ba a bal hiya a'am min hadha ta zo ta faɗi sifa ce haka duk wanda ya shiga karkashin wannan sifar kawai ya kai kansa saboda haka ita ayar sifa ta bayar ce wanda yake da kaza da kaza da kaza da kaza ga yadda yake a gurin Allah zai yi asarar aikin sa ranar gobe kiyama sai ya fi kowa ma asara to bata faɗi suna ba bata faɗi kungiya ba to duk wani wanda aikin sa ya nuna irin wannan abin da ayat ta faɗa to ya shiga karkashin ta kawai ko ya su ko ya ki ko ya su yace fa inna hadhihi al-aya makkiyya qabla khitab al-yahud wa an-nasara ita wannan ayar ai aya ce makkiyya tunda ita surar gaba ɗaya sura ce makkiyya suratul kafi sura ce da aka saukar da ita a makka saboda haka kaga a lokacin ba a fara tattaunawa alqur'ani bai fara tattaunawa da ahlul kitabi ba a fara tattaunawa da ahlul kitabi sai bayan an yi hijira don haka kaga ashe ayar ba wai ta fuskantar da an fuskantar da ita ne kai tsaye ga yahudu da nasara ba yace kamar kuma wa qabla wujudul khawarij bil kulliyya kuma a lokacin ba khawarijawa saboda haka kaga ba ayar an saukar da ita ba saboda akwai wasu khawarijawa a daidai lokacin a makka aka ce ga ayar da take magana akan su ba wa inna ma hiya aamatun fi kulli man abada Allah ala ghairi tariqatin mardiyya ce wannan aya ta kunshi dukkan wani wanda zai bautawa Allah ba bisa hanyar da aka yarda da ita ba bi hasab yahsabu annahu musibun minha ko fiha yana zaton cewa a cikin wannan ibadar da yake yi daidai yake yi wa anna amalahu maqbul yana zaton aikin shi karbabbe ne wa huwa mukhti'un wa amaluhu mardud alhalin abisa kuskure yake abisa abin nan ganganci yake da laifi kuma aikin sa aiki ne abin watsi da shi kamar yadda Allah ta'ala ya ce wujuhun yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla naran hamiya ce a wasu fuskoki a ranar gobe kiyama zaka gansu cikin kaskanci 'amilatun nasiba masu aiki ne ko masu aiki masu wahala a cikin aikin su wato sanda suna duniya sun yi aiki sun wahala amma kuma ga su a ranar gobe kiyama tasla naran hamiya za su shiga wuta mai tsananin zafi hakanan ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da ayyukan kafirai yace wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura muka ainihin gabato abinda suka aikata na aiki gaba daya muka tattaro shi muka mai da shi kura a daidaitawa a sama wato ya zama abin banza mara amfani a ranar gobe kiyama hakanan ubangiji ta'ala yana cewa alladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب الله تعالى yace wadanda suka kafirta ayyukan su kamar kawalwal ne yace a gurin da yake da fako yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a bijin kishi daga nesa in ya hango sai ya zaci cewa ruwa ne yake hangowa saboda haka sai ya ƙara sauri ya ƙara wuta ya dage ga cewa ya kai inda ruwan da yake sha hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a yana zuwa sai ya ga fako ne kawai babu komai tsananin zafin rana ne kawai wajada Allah indahu to kuma anan zai samu ubangiji fa wafahu hisabahu ya cika masa hisabin sa wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawar hisabi ne wanda ita ce magana da Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala yayi dangane da wannan aya Imam at-Tabari a gabanin sa Sheikhul Mufassirina rahimahullahu ta'ala shi ma da yazo dangane da wannan aya sai yake cewa magana da take daidai dangane da tafsirin wannan aya a wajenmu Allah mai girma da buwaya yana nufin da wannan magana ta shi kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala yace yana nufin kullu amilin amalan yahsabuhu fihi musiban yana nufin dukkan wani wanda zai aikata wani aiki yana zaton cewa daidai yake yi wa annahu lillahi bi fi'lihi zalika muti'un murdin kuma yana zaton cewa shi mai yi wa Allah da'a ne mai yardar da Allah ne da aikin sa وهو بفعله ذلك لله مسقط الحال بفسات ubangiji ne da wannan aikin alhalin aikin da yake yi maimakon Allah ya yarda da aikin fushi yake da shi wa an tariqi ahli al-iman bihi ja'in, kuma ya karkacewa hanyar waɗanda suka yi imani da Allah, karrahabina wa shamamisa, kamar waɗanda suke bin addini na Yahudu da Nasara, waɗanda suke kaurecewa jama'a su koma su keɓance kansu ko dai a cikin gurin ibada ko a daji, su daina sanya sutura mai kyau, su daina sa su daina cin abinci mai kyau, su daina wanka, su daina bacci, suna ta'azabtar da kansu azatansu cewa wannan abin da suke yi Allah zai ƙara yarda da su, zai ƙara kusanto da su gare shi, alhalin Ubangiji ta'ala fushi yake da su, cewa amsaluhum min ahli al-ijtihad fi dhalalatihim, da kwatankwacin waɗannan waɗanda suke batattu ne gasu abin da waɗanda suke ƙoƙari da ƙwazo amma a cikin bata suke ƙoƙarin su da ƙwazo, wa hum ma'a zalika min fi'lihim wa ijtihadihim billahi kafara, tare da wannan aikin da suke yi kuma da ƙwazon da suke yi kuma sun kafircewa Allah ba su sani ba, min ahli ayyidinin kanu, yace kowane irin addini ko suke bi. Haka nan yake cewa fadar Allah ta'ala da yace allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, waɗanda aikin su ya rushe a nan rayuwar duniya, yace su ne waɗanda lam yakun amaluhum allazi amiluhu fi hayatihim ad-dunya ala hudal mustiqama, yace su ne wanda aikin da suka yi a nan duniya ba su yi shi akan shari'a ba, ba su yi shi akan istiqama ba, bal kana ala jawrin wa dhalal, sun yi shi akan karkacewa hanya da kuma bata, sun karkacewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da shari'ar sa, sun hau kan gwadabin bata, wadhalika annahum amilu bighairi ma amarahum Allah bihi bal ala kufrin minhum bihi, sun yi abinda ba Allah ta'ala ne ya umarce su da shi ba, a'a sun ma butulcewa Allah sun kafirce masa, wa fi ma nadaba ibadu ilayhi mujtahidun wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, amma a tsammanin su cewa abinda suke yi daidai suke yi, yace abinda Allah yake nufi yace wa hum yazunnuna annahum bi fi'lihim dhalika lillahi muti'un, suna da tadda'a suke wa Allah cikin aikin da suke yi, wa fi ma nadaba ibadahu ilayhi mujtahidun, kuma suna aikin abin suna kokari ne a cikin abin da Allah ta'ala yace bayan sa su aikata, cewa hadha min adalli ad-dalail ala khata'i qawli man za'ama anna Allah annahu la yakfuru billahi ahad illa min haythu yaqsudu ila al-kufri ba'da al-ilm bi wahdaniyatihi, mala yace to wannan magana da Allah ta'ala yayi anan tana nuna maka kurin fadar wanda yake cewa mutum ba zai kafirta ba ya fita daga addini sai ya san abin da yake kafirci, cewa duk abin da mutum zai yi na kafirci ba zai kafirta ba sai idan ya san cewa kafirci yake, to kaga anan Allah ta'ala cewa yayi suna yin abin da yake dalla sa'u fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna, ba wai suna ganin kafirci suke ba, ba su suna ganin cewa abin da suke yi daidai suke yi, amma Allah ta'ala kuma yace ulaika alladhina kafaru bi rabbihim wa liqa'i, Allah ta'ala yace waɗannan sune suka kafirce wa Allah, duk da cewa Allah ta'ala yace suna tsammanin daidai suke yi, wa yahsabuna annahum muhtadun, suna tsammanin su shiryayyu ne, saboda haka ba sharadi bane na cewa mutum da yake kafiri ba zai zama kafiri ba sai ya san shi kafirin ne sannan ya zama kafiri, duk wanda ya ji kiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana ya zo da gaskiya ya zo da musulunci ya yi kira zuwa ga bautar Allah shi kadai da barin bautar gumaka da barin bautawa kowa ba Allah ba, ya zuwan sa ya soke dukkan wasu addinai a doran kasa, duk abin da annabawa da suka zo da shi na addinai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da nashi ya soke nasu, ya ji wannan kiran sannan ya kin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam illa da khalal nar, haka manzo Allah ya ce sai ya shiga wuta, so ba sharadi bane sai ya gamsu cewa shi abin da yake kafirci ne sannan zai shiga wuta, saboda ko a kwanan nan Sheikhul Azhar an ce yayi wata magana ba ma an ce ba yayi din dan tana na YouTube in kai sace cewa Allah ba zai azabta mutanen Turai ba saboda ahlul fatra ne, saboda wai musuluncin da aka zo musu da shi yanzu a baibai yake, musulmi sun bata musuluncin saboda haka su ba su gane musuluncin na gaskiya ba, don haka in sun mutu Allah ba zai sa su wuta ba, su ahlul fatra ne la yu'adhabuna, ka duba har kullum musulunta ake a Turan nan da wani da wace fahimta da wani su waye suke kira ana fahimtar ana musulunta har kullum musulunta suke, abinda aka yi wanda yake ya fi komai batawa wato an fi amfani da shi wajen bata sunan musulunci ba kamar 11 September, amma bayan 11 September dubunnan mutanen da suka shiga musulunci nawa ne wanda ya hana a gane musulunci saboda ai akwai masu fadin musulunci na gaskiya akwai masu bayanin musulunci na gaskiya kuma kullun musulunta ake amma kai yanzu kana matsayin Sheikhul Azhar ka zo kana cewa dukkan su ahlul fatra ne wato duk abin da suke na kafirci da babban da suke kashe musulmi da shi a kasashen musulmi duk wannan ba wani abu ne ahlul fatra ne suke kashe musulmi ba wani abu ba za a yi musu azaba ba saboda yayi karatu a Faransa shi asali ma gaya muku ba musulunci ya karanta ba ya karanta falsafa ne ya karanta philosophy ne saboda ba shi da wata alaka da addini kawai siyasa ce ta sa aka dora Sheikhul Azhar wanda da makamin Sheikhul Azhar malamai ne suke haduwa a ga wanda ya cancanta cikin su a bashi a farkon lamarin wannan matsayin na mashaykhatul azhar ko daga ina kake a duniya za a baka shi ba sai kana dan masar ba ilimin ka shi ke sa a baka shi shi yasa aka samu wadanda ba ɗan masar ba kamar yanzu Muhammad Hussein al-Qadir wanda dan Tunis ne dan Tunisiya gudun hijira ya kawo shi masar ya guje wa ƴan mulkin mallaka faransawa da suke mulki ya dawo masar amma saboda ilimin sa yasa aka ba shi Sheikhul Azhar to da ƙarshe sai gwamnati ta kwace sai ya zama nadi ake yi maimakon a bar su malaman da suke Azhar din su zaba a cikin su sun san wanda yafi kowa fahimta ko kuma alal akalla wanda ya cancanta ko da bai fi kowa ba sai ya zama kawai gwamnati ce shi kuma Sheikhul Azhar ne yanzu ya kamata ku sani Sheikhul Azhar ne yanzu dan fatin shi Mubarak ne dan jami'ar sani dan majalisa ne ma karshe ya tsaya takara ya ci zabe yana dan majalisa aka zo ana cewa za a ba Sheikhul Azhar kawai dauko ya sa masa rawani to shine yake ta kwambale yake ta hauka da sunan mashaykhatul azhar saka yi maganganun su ba su da kima irin da yadda maganar Sheikhul Azhar take da kima dan ana ga ita ce akbaru imma mafi girman rawani da ake nadawa mutum a abin nan saka girma ya fadi ba magana sa ba ta malamai ba ta ilimi ba to shi yasa yanzu zaka ga ana ta masa martani to shine nan shi Ibn Jarir al-Tabari yake cewa a cikin wannan wa hadha min adalli dalaili ala khata'i qawli man za'ama annahu la yakfuru billahi ahadun illa min haythu yaqsudu ila al-kufr ba'da al-ilm bi wahdaniyyatihi cewa wannan yana nuna kuskuren maganar mai cewa mutum ba zai zama ya kafirta ba sai idan ya san kadaitakar Allah sannan kuma ya nufi kafircin da kansa yace wa zalika anna Allah ta'ala dhakarahu anna Allah ta'ala dhikruhu akhbara an ha'ula alladhina wasafa sifatuhum fi hadhihi al-aya anna sa'yahum alladhi sa'u fi hadhihi fi ad-dunya dhahaba dhalalan yace saboda anan Allah ta'ala ya ambaci wadannan da ya bada sifar su a cikin wannan aya cewa aikin da suka yi anan duniya ya tafi a banza waqad kanu yahsabuna annahum muhsinuna fi sun'ihim dhalika duk da cewa suna tsammanin cewa aikin da suke yi daidai suke yi wa akhbara anhum annahum humul ladhina kafaru bi ayati rabbihim kuma ya gaya musu cewa sune suka kafirce wa ayoyin ubangijin su walau kana alqawlu kama qala alladhina za'amu annahu la yakfuru billahi ahad illa min haythu ya'lam da a ce maganar da wancan mai maganar yayi fada na cewa ba za su zama kafire ba sai sun san abin da suke yi kafirci ne sun yarda cewa kafirci ne ce da wannan magana haka take lawajaba an yakuna haula'i fil qawmi هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم كانوا يحسبون فيه أنهم يصنعون صنعة كانوا مثابين مأجورين عليها تيتو دا ودن نن ودن دا الله تعالى يبار دا بار جوا سنة سمان أي كده سكي دي ديني تو دا لا دا زي با سبا با چوا زي أي كده سيارو شبا ولكن القول بخلاف ما قالوا سيدي ما قرد دا سكفا لا با إتتي قسكي أبا فأخبر جل ثناء وأنهم أنهم بالله كفر وأن أعمالهم حابطة وبنجي تعالى يباسوا لا باري جوا سو aikin su wato ayyukan da suka yi ya ɓaci kuma sun kafirce wa Allah sannan ayyukan da suka yi gaba ɗaya ya rushe haka nan shi ma Qurtubi a cikin tafsirin sa yake cewa a cikin wannan aya akwai gudan dalili da yake nuna cewa minan nasi man ya'malu al-amala wa huwa yadhunnu annahu muhsin wa qad habita sa'yuhu cikin mutane akwai wanda zai yi aiki yana zaton daidai yake alhalin aikin sa a rushe yake ba karɓaɓɓe ne wajen Allah ba wallazi yujibu ihbatu sa'i yace abinda yake jawo wa aiki ya rushe imma fasadul i'tiqadi ko dai da zamana aqidar mutum ba mai kyau bace in aqida ba ta da kyau duk aikin da mutum zai yi baya zama rushewa zai yi awul buraati ko ku aqidan na da kyau amma yayi aikin dan a gani yayi da riya to aikin sa shi ma ya rushe wal muradu huna al kufr ce abinda ake nufi anan ya rusa musu aiki shine kafircin da suka yi insha Allah zuwa gobe za mu karkare batu akan wannan aya abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.